ko irin tsuguno da annabi tsira da aminci kara tabbata a gare shi yake yi ko zama tsakanin sujjadoji guda biyu wanda alhamdulillah mun kwatanta yadda ake wannan zama da sauran zaman maki da suka tabbata annabi tsira da aminci kara tabbata a gare shi yana yi a cikin sallarsa yanzu kai tsaye zamu tashi wujubul imani baina sajdataini wajabtin samun cikakkiyar nutsuwa tsakanin wannan sujjada guda biyu abin nufi lokacin da mutum ya zauna ya dago daga sujjada kafin ya koma ana bukata ya zauna zaman dirshan ya nutsu dukkanin gabansa su koma jikinsa ba da ya zauna yake komawa ba wannan shine abin da babu zai kunsa insha Allah ta'ala malai ce wa kana sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yatma'innu hatta yarji'a kullu azmin ila mawdu'ihi yana samun nutsuwa a wannan zama da yake yi tsakanin sujjadarsa guda biyu har sai kowanne kashi daga jikinsa ya koma gurbin da yake wa amara bidhalika almusi'a salatihi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya umarci maimunan sallarsa da yayi haka wa qala lahu yace masa la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala dhalika sallar ɗaya daga cikin ku ba za ta zamto cikakkiya ba har sai ya aikata haka shine lokacin da ya dago daga sujjada to ya zauna ya nitsu sosai ba da ga ya dago yake komawa ba dan abin da yake faruwa shine wasu daga cikin jama'a ma gaba daya basu ma san wannan zaman a cikin sallah yana da wani muhimmanci ba basu ma san ana karanta wani abu na zikirori ko addu'a a cikin sa ba da mutun ya dora goshin sa kasa yana dagowa sai ga ya ƙara komawa to kaga wannan sallar ta su akwai tawaya a cikin ta to wajibi ne mutun ya samu cikakkiyar nutsuwa lokacin da ya zauna kafin ya koma zuwa ga waccan sujjada ta biyu wa kana yutiluha wan lokaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana tsawaita wannan zama da yake tsakanin sujjada guda biyu hatta takuna qariban min sajdatihi har wani lokaci yakan kasance kusa da tsayin sujjadar tasa da wanda kuma a baya mun to gurare da suke mana bayani game da yanayin tsayin sujjada annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda ya karanta surori masu tsayi idan yayi ruku'u yakan yi dadewa kwatankwacin kusan dadewar da ya tsaye idan ya dago haka idan ya sujjada ma haka to haka nan idan ya dago daga sujjadan nan dadewar da yake yana kusa dadewar da ya ina a cikin sujjadarsa kaga ashe na dadewa da yawa kenan wa ahyanan wani lokaci yamkuthu hatta yaqula alqa'il yana zama idan ya dago daga sujjadarsa ta farko har mai fada ma yakan ce qad nasiya ko dai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya manta sallah yake ne kun ga wannan wajen neman ishara gare shi lokacin da muke bayani akan dagowa daga ruku'u ko idan ba a manta ba annaka kuma na hadisin Anas dan Malik wanda babban dalibin sa Thabitul Bunani ya rawaito daga gare shi cewa Anas dan Malik ya zo ya musu sallah yace zan muku sallah ne irin ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da ya gama sallar sai Thabit take cewa na lura Anas dan Malik yana yin wani abu wanda ku ba ku yin sa da aka tambaye shi aka ce me sai yace idan ya dago daga ruku'un sa tsayawar da yake yi yana dadewa har sai mai fada ya iya fada yace ko dai ya manta sallah yake ne sannan idan ya dago daga sujjada sannan ma yana tsayawa ko kuma yana zama ya dade a zaune har mai fada yace ko dai ya manta sallah yake ne ma'ana ya gaya musu kuma cewa sallah yake musu irin tawa ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ashe kaga wa yake yi kenan annabi ne yake sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan zamani da yake wani lokaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan dan tsawaita shi ya dade idan ya zauna al azkaru baina sajdataini to idan mutun ya zauna ya nutsu kasusuwansa da gabansa kowace ta koma inda take sai kuma zikirin da ake karantawa a cikin wannan zama wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hadhihi aljilsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana karantawa a cikin wannan zama da yake yi yace allahumma wa fi lafdin rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni yakan karanta wannan addu'o'i masu tsada kware da gaske annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan ce allahumma wani lokacin kuma sai ya ce rabbi maimakon Allahumma ma'ana Allahumma gfirli wani lokacin sai ya ce Allahumma sai sa rabbi gfirli ina fata an fahimta yawa saboda ka duk wanda mutun yayi yayi insha Allah ta'ala abin da yake cewa shine ya ubangiji ka gafarta mu dan adam cike yake da zanibi da zamewa da yin abubuwan da basu dace ba to idan ka dago daga sujjada ka sai ka roki Allah madaukakin sarki ya gafarta maka wadancan zinubai da kake aikatawa Allah madaukakin sarki kuma ya alƙawari kofar tuba tana nan a bude hasirana ta bullo ta inda take faduwa sannan Allah madaukakin sarki zai rufe ta matukar mutun zai rinka yin laifiya tuba insha Allah ta'ala Allah zai karbi tubansa ayu allazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuhan asara rabbukum ayukaffiru ankum sayi'atukum zuwa karshe sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa warhamni ya ubangiji kai min rahama ya ubangiji kai min rahama wajburni ya ubangiji kame min da abin da na rasa shine wajburni dan abin da aljabar yake nufi shine kamar daura abu abu ya karye a daura shi ina fata an fahimta shi yasa a larabcin zamani ma suke kiran bandeji da ake nan da kafan mutum da shi idan yaji ciwo ko ya karye a nade masa kafarsa sai su yi masa aljabira aljabira saboda haka aljabar abin da yake nufi kamar abu ne kare sai ya daura shi to ana abin da kake fata shine duk abin da ka rasa Allah madaukakin sarki ya mai maka gurbin sai ya daura ka da abin da ya fi shi shine addu'ar da kake ana wuza warfa'ani ka daukaka ni ya ubangiji ka daga daraja ta ka daga matsayina to kaga duk abin da mutum yake nema an daukaka abin da ya shafi arziki ne mulki ne mukami ne karatu ne duk abin da kake bukata ga addu'ar da mutum ya kamata ya tunkara idan ya dago daga sujjadarsa kafin ya koma ya rinka karantawa ba sai mutum ya je wajen boka ba ba sai ka je wajen dan tsafi ba ba sai ka je wajen wanda za a haukata wani ko kuma ai amfani da wani sassan jikin mutum ayi tsafi ba ga abin da ya kamata mutum ya rike addu'o'i ingantattu masu tsada daga bakin manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a garishin cewa warfa'ani ya ubangiji ka dauka kani wahadini ka shiryar dani wanda kullum shine abin nema shine abin fata wa'afini ka bani lafiya sannan sai na karshe warzuquni ka arzuta ni to wadannan sune addu'o'in da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan yi idan mutum ya dago daga sujjadarsa sai ya karanta wannan allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ani wahdini wa'afini warzuquni babu laifi ka maimaita ta sau daya ko sau biyu ko sau uku gurgurda da ka samu dama dewa daga cikin malamai sun bada fata babu laifi in kai haka insha Allah ta'ala wa taratan yaqulu wani lokaci kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa rabbighfirli rabbighfirli iya nan kawai yake tsaya rabbighfirli 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 sai ka ta maimaitawa wa kana yaquluhuma fi salatil layli malai ce wadannan addu'o'i annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an rawaito ni yana karanta su a sallolin dare amma wannan baya hana kai ka karanta su a sallaka ta farilla azhar ce ko al'asar ko ɗaya daga cikin sallolin farilla guda biyar babu laifi insha Allah ta'ala yadda ake karanta su a sallan nafila aka karanta su a sallar farilla to babu wani bambanci a cikin abin da ake karantawa a sallar farilla da sallar nafila duk ɗaya ne thumma kana yukabbiru wa yasjudu sajdata thaniya sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi kabbara ya kuma yi sujjada sujjada ta biyu ma'ana wannan zaman an gama shi kenan yanzu kuma za a koma zuwa me sujjada ta biyu to idan zai sujjada ta biyu yakan fara ne da kabbara Allahu akbar kamar yadda yake yi a takankanin kowanne aiki da aiki na cikin sallah kamar yadda muka wuto wa amara bi dhalikal musi'a salatihi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya umarci mai munana sallarsa da yi haka idan zai tafi sujjada yayi kabbara din faqala lahu ba'da an amarahu bi litminan bayna sajdataini ya umarci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi umarce shi bayan ya umarce shi da nutsuwa a tsakankanin sujjadarsa guda biyu kama sabaka kamar yadda ya riga ya gabata a baya thumma yaqulu thumma taqulu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma sannan sai ka ce Allahu akbar ma'ana kai kabbara kenan thumma tasjudu hatta tatma'inna mafasiluka sannan sai kai sujjada har sai dukkanin gabanka sun nutsu thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha sannan sai ka aikata haka a dukkanin sauran sallarka duk lokacin da ka tashi zaka yi sallah irin wannan sallar da ka ga na kwatanta maka raka'an nan guda daya to irin ne take kamata kai wa kana sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yarfa'u yadayhi ma'a hadha at-takbir ahyanan yana daga hannayensa tare da wannan kabbara wani lokaci wacce kabbara ce kabbarar da zaka yi kana zaune dan tafiya sujjada ta biyu to wannan kabbara ma babu laifi ita ma ka daga hannunka ya halatta insha Allah ta'ala wa kana yasna'u fi hadhihi as-sajdati mithla ma sana'a fil ula yana yi irin abin da ya aikata a cikin sujjada ta farko to irin ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake a cikin sujjada ta biyu ba bambanci thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran sannan idan ya gama sujjada ta biyu abin da ya sa malam bai tsaya tsawaita ba saboda duk abin da ya kamata kai a cikin sujjada ya kwatanta maka a baya sai ka dauko abin da aka koyar a sujjada ta farko sai ka sashi a nan wajen duk daya ne yawa to shine ce sannan sai kuma ya dago kansa yana mai yin kabbara wa amara bidhalika almusi'a salatihi ya umarci maimuna sallarsa da aikata haka fa qala lahu ba'da an amarahu bisajdati thaniya ya umarce shi yace da shi bayan ya umarce shi da yayi sujjada ta biyu kama marra kama yadda ya riga ya wuce shi ma thumma yarfa'u ra'sahu fayukabbiru sannan sai ya dago kansa yayi kabbara wa qala lahu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace masa thumma sana dhalika fi kulli rak'atin wa sajdatin sannan sai ka aikata haka a dukkanin sauran ruku'i na cikin sallarka da zaka yi da kuma sujjadarka ma'ana idan aka koya maka raka'a daya a cikin sallah to kamar daidai ne an koya maka duk sauran ina fata an fahimta kusan duk daya ne dan bambancin babu yawa sai dai misali a ce sallah mai raka'a uku ce sai a ce to raka'a biyun karshe a boye zaka yi karatun ko kuma fatiha kadai zaka karanta to amma dai dukkanin ayyukan menene iri ɗaya ne babu wani bambanci to shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace masa kaga abinda na koya maka a wannan raka'a guda daya to dukkan wata ruku'in ka idan ka tashi irin ta zaka yi dukkan wata sujjada ka idan ka tashi irin ta zaka yi zaman da ake tsakanin sujjada da sujjada irin sa zaka yi tsayuwa da ake tsakanin ruku'u da tafiya shi ma da irin sa zaka yi duk abu guda daya ne fa idza fa'alta zalika idan ka aikata haka faqad tammat salatuka to tabbas haqiqa sallarka fa ta cika kayi ta kamar yadda Allah madaukakin sarki yake so wa in an qasta minhu shay'an idan ko ka tauye wani abu daga cikin abin nan da na koya maka kai wani abu ba daidai ba an qasta min salatika to kamar ka tauye wani abu daga cikin sallarka ne ma'ana ka gutsare wani abu daga cikin sallarka kamar yadda muke bayani a baya sallar da ya kamata a ce ka samu lada 10 cikakke to kai da kanka kai mata gidi sai ka samu lada 7 ko ka samu 6 ko ka samu 4 ko ka samu 5 ko ka samu 1 wani ma sai ya sallah ya sauke nauni amma babu komai na lada a ciki Allah ya kiyaye jilsatu listirahati zaman hutu thumma yastawi qa'idan sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya daidaitu a zaune yaushe ke na yan uwa shine idan ka gama raka'a ta farko gaba daya kai sujjada ta farko ka dago ka zauna kai addu'o'in da zaka yi ka koma sujjada ta biyu kai addu'ar da kake a ciki ka dago me zaka yi ba tashi tsaye ba to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai tsaye ba tsaye yake tashi ba shine malai ce thumma yastawi qa'idan sannan sai ya zauna a zaune ya daidaita Allah ya sa an fahimta yawa sai ka zauna kafin ka mike tsayen nan ala rijlihi al-yusra akan kafarsa ta hagu shine irin zaman da makwatan tajiya mai suna al-iftirash iftirashi ake a cikin irin wannan zama da ake najin sitil istiraha iftirashi zakai mu'tadilan kana mai daidaituwa hatta yarji'a kullu azmin ila mawdu'ihi har sai kowanne kashi ya koma gurbin da yake to ƴan uwa wannan zama shine zaman da malaman fiqh suka sa masa suna da jilsatul istirahati ko kuma su ce masa jilsatul autar ma'ana suna ce masa jilsatul autar ne saboda ana yin sa ne a cikin wuturi ko tunda kaga ana yin sa ne a cikin raka'a ta farko idan zaka tashi ta nawa ta biyu kaga daya menene wuturi ne ko kuma kai shi a cikin raka'a ta uku idan zaka tashi ta nawa ta hudu kaga uku ma menene wuturi ne shi sai suke ce masa jilsatul autar ko kuma jilsatul istira amma yan uwa mu fahimta wannan zaman sunan da aka sa masa ne jilsatul istira ba annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yasa ba malaman fiqh ne suka sa masa wannan sunan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yayi to sai dai abin da yake faruwa yan uwa za ku ga da yawa daga cikin al'ummar mu ko da yawa daga cikin mutane a wannan nahiya tamu wannan zaman ba sa yin sa wasu ma ba su san shi ba dan mutane da yawa sukan tambaya cewa naga idan aka dago daga sujjada za a tashi tsaye sai mutum ya zauna wannan zaman me yake nufi to kage alhamdulillah gashi nan mun ji annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yayi shi shi sa aka yi shi to waɗanda ba sa yi kuma za ka ga malamai ne ba sa yi me ye dalilin da yasa ba sa yi to su ma wannan abu ne da yake ya shafi sabanin malamai dan wannan zaman malamai sun yi sabani akan sa tsakani da Allah a mazhabin malikiya da hanafiya gaba ɗaya suka ce idan kai wannan zaman a cikin sallah ka kai makaruhi ina fata an fahimta kaga ka je kai makaruhi a cikin sallah ka to shi sai za ka ga duk wanda yake yana ta'assubanci da mazhabanci za ka ga ba zai wannan zaman ba baya yi gaskiya a duk littafin mu na fiqhu na gida wanda ya karanta su tun daga kan lahallari har zuwa kan mukhtasar gaba ɗaya ba za ka ga an kawo wannan zaman ba ina fata an fahimta babu shi a ciki to amma Imam Shafi'i da Imam Ahmad dan Hanbal a cikin wata daga cikin fatawarsa su sun ba da fatawa za a yi shi to me yasa aka samu wannan sabani abin da ya faru shine hadisi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda Imam Bukhari ya rawaito shi akwai sabin da ake ce masa Malik ibn al-Huwayrith Maliku ibn al-Huwayrith sabi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda ya tashi ya je wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shi da wasu samari masu irin shekarunsa ƴan uwansa wajen su 19 ne ko su 20 ko wani adadi makamancin haka suka je suka zauna a wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka musulunta annabi ya koya musu karatu na wasu lokuta lokacin da suka tashi tafiya gida sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da suka dade sai ya ga kamar suna kiwar gida sai ya ce kai wa ka baro wanda ya ce na baro babata wanda ya ce na baro matata wanda ya ce na baro kaza annabi ne masa irin tambayar nan da cikin ra sai ya ce to ya kamata ku koma gida ai kun koyi abin da kuka koya sai annabi ya ce idan kun koma gida sai ku koyar da mutanen ku sallah irin wacce kuka ga nayi hadisin Malik bin al-Huwayrith ne bin al-Huwayrith ne maka samu wannan hadisi da yake shahararri a bakin mutane shine sallu kama ra'aytumuni usalli a wannan hadisin da nake ba ku labarin sa a shine annabi ya ce ku koya musu yadda kuka ga ina yin sallah sannan ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah to Malik bin al-Huwayrith sai koma gida suka koya mutanen su sallah sannan akwai hadisin Abu Umayd bin Sa'idi shi ma ya rawaito hadisi wanda yake akwai jilsatul istiraha a cikin shi to da yawa daga cikin malaman malikiya da wasu daga cikin malamai waɗanda ba su ba sai suka ce wannan zama na jilsatul istiraha annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yin sa ne bayan ya tsufa ina fata an fahimta lokacin da ya girma idan mutum ya girma ka danyi rauni jikinsa ya kan danyi nauyi to sai kasance yana buƙatuwa idan ya dago daga sujjada kai ya tashi kai tsaye sai ya dan zauna idan ya dan huta kuma sai ya tashi haka suka ce ina fata an fahimta abin da yasa nake kamar wannan maganganun ƴan uwa saboda anan za mu tabbatar a cikin hadisi cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi kai ma kai to me wani zaka iya samu wani bayani ko bayan an maka bayanin kai daga wani malamin wanda kuma kai yadda da shi cewa wannan zama ba fa za a yi shi ba saboda dalili kaza dalili kaza to kaga tun yanzu idan ka san dalilin insha Allah ta'ala da ka ji wancan maganar ka san inda zaka ajiye ta ina fata an fahimta saboda zaka iya ji mun ce sunna ne ayi sai ka ji wani malamin kuma ya ce a'a ai annabi sai da ya girma yayi saboda haka ba sunna bane aiki ne kawai da ake buƙatar sa kai ka tsufa ne kai ba tsufa bane kai yaro ne saboda haka tun da kai yaro ne ba sai kai ba to a sai suka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya girma sannan ya fara wannan zama amma idan kai ba tsoho bane to ba daidai bane kai wannan zama wasu kuma daga cikin malaman suka ce a'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi kuma zaka iya yi amma ba ko da yaushe ba me dalili suka ce saboda shi wannan Malik bin al-Huwayrith din ya je wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne daga baya dan lokacin da yaji annabi yana niyyar tafiya yakin Tabuka yakin Tabuka an yi shi ne a shekara ta nawa ƴan uwa a shekara ta nawa aka yakin Tabuka ana as'alukum barakallahu fikum a shekara ta nawa aka yakin Tabuka na'am shekara ta 9 jazakallahu khairan a shekara ta 9 kaga shekara ta 9 saura shekara nawa annabi ya bar duniya kenan daya ina fata an fahimta sai suka ce to kaga a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya girma saboda haka shi da ƙarshe ya je wasu ma suke cewa ai shi kadai rawaito hadisin shi yasa to amma dai zance na gaskiya ƴan uwa shine shi Malik ibn al-Waris din ba shi kadai rawaito hadisin ba, kamar da nayi muku bayani ya rawaito hadisin Abu Humayd al-Sa'idi shi ma ya rawaito shi, sannan Amr ibn Salamata shi ma an yi ishara da yana irin wannan zaman, sannan akwai babban sahabi Abu Qatada dukkanin su rawaito hadisin. Akwai sahabban da suka tafi akan zamani mai zamani da inganta daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi. Abin da ya faru shine shi Malik ibn al-Huwairis lokacin da ya koma gida domin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, ya ba su umarni su koma su karantar da mutanen su sallah. To da yake shi ma mutun ne jajirtacce, sai rinka bi masallaci masallaci, yanzu misali masallacin nan ma kawai sai ya zo mana zaune ne sai ya ce to ya shigo ya zo ne koma mana sallah, irin ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, sakon da ya dauko daga annabi ya zo saukewa. Sai ya ce ba zan muku sallah azhar bane ko al'asar, a'a zan koya muku yadda annabi ne yake sallah. To akwai Abu Qilaba yake ba mu labari a cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaito shi. Abu Qilaba yake cewa shi wannan Malik ibn al-Waris din ya shigo masallacin mu da ya zo sai ya ce zan muku sallah, ba fa zan muku sallah bane da niyyar sallah azhar ko al'asar ko wata daga cikin sallolin farilla, ya ce a'a ina so nuna muku ne yadda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yake yin sallah. Sai ya koya musu sallah a aikace ya karantar da su ita gaba daya. Da ya gama ya tashi ya tafi, sai ake tambayar shi Abu Qilaba ya sallarsa ta kasance, sai yake cewa wa kana, daga cikin abin da ya faɗa cewa kana yajlisu izara fa ra'asahu min as-sajdati qabla an yanhaba, ya kasance yana zama idan ya dago daga sujudarsa ta karshe ta bi kenan kafin ya tashi tsaye, ba shine jalsatul istira ba shine. Sai yake ga musu cewa irin sallar wannan malamin mu nan masallacin, tunda kaga shi a ba masallacin su bane zuwa ya koya musu ya tafi ko, to sai yake bashi labari shi Abu Qilaba yake bawa waɗanda suke tambaye su labarin cewa shi Malik ibn al-Huwairis irin sallar da ya mana irin sallar limamin ta nan masallacin. To wane ne limamin su nan masallacin? Shine Amr ibn Salamata. Shi Amr dan Salamata kuma dukkanin wanda makai karatun ahkamul jana'iz da shi zai iya tunawa, akwai wani sahabi da muka yi bayanin sa wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nada shi limanci tun yana shekara 7, ai kun tuno shi go, wanda muka karatun ahkamul jana'iz da su za su iya tuno wannan, to shi ne Amr dan Salamata. Kaga irin sallar da yake akwai jilsatul isra a ciki, tun yana yaro yake haye girma shi ya fara limanci ma tun yana dan shekara 7, a lokacin mun yi bayani ma tun a lokacin ma idan ya sujjada wani lokacin ma saboda rigarsa karama ce kuma ba wando sai tsirancin sai fito, haka aka tattara kudi aka sai masa mayafi da yake riki da yake lullube jikinsa da shi saboda karamin yaro ne shi bai damu ba a lokacin. To kaga Amr ibn Salamata ya fara jalsatul istira tun yana mai tun yana karmi, tun da cewa akai Malik ibn al-Waris irin sallar sai kuma sallarsa akwai mai a cikin ta jalsatul istira. To shine sai malamai suka ce a'a wannan zama ba sai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba, tunda sahabban ba sai da tsufa ba, tunda sahabban da suka rawaito su ma gasu nan tun suna yaran suke har suka girma. Sahabin da ya rawaito hadisi a ka'ida ta malaman hadisi shine shi yafi sanin abin da yake cikin kissar hadisi, shi yafi kamata ya bada labari a cikin me ruwayar hadisi, sannan ba shi sahabin ne ya bada labari cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai da ya girma yake yin ta ba, wannan malan fiqhu ne suka fahimta a cikin istinbadin su, ina fata an fahimta. Yawwa, sannan kuma batun cewa shi Malik ibn al-Huwairis shi kadai rawaito hadisin wannan ba shi bane, to malamai ne dai da magana ce ne da malamai sun tattauna akan ta da yawa, zaka iya samu wasu manyan malamai sun goyi bayan waccan, wasu kuma sun goyi bayan wannan. To amma dai ni abin da nake gani a cikin gurgurdan abin da na saurara da kuma abin da na karanta shine jisatul istiraha zamani na sunna ta annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, saboda haka zaka iya sa a cikin sallar farilla da sallar nafila ko da yaushe kaga dama, zamani da yake ya inganta daga gare shi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, sai dai idan mutum bai ba babu komai sallarsa ba ta da wata matsala, an fahimta, ba zamani da za a kawo rikici a kansa ba, saboda na kawo mana wannan maganganun ne saboda ka fahimta akwai maganganun da suke ba wannan ba, za ka ga mu muna yi wani gurin ana yi, za ka iya samun kamar yadda abin da sa nake wannan magana, na ji wani malami ne yana bayani a radio kuma ya ɓata lokaci sosai wajen kawo waɗannan bayanai akan cewa zamani da ba za a yi shi ba, me yasa? Saboda wannan dalilin da na faɗa a ciki. To shi sana tsane wannan bayanin, Allah madaukakin sarki ya samu dace, saboda haka wannan zamani da ya inganta daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, babu laifi ka yi shi a cikin sallarka, Allah ya samu dace. Malaita li itimadu ala yadaini fin nuhud ila raka'ati, dogaro akan hannaye lokacin da mutum zai tashi zuwa ga raka'arsa, ma'ana idan ka gama raka'a ta farko zaka tashi zuwa ta biyu, to ana so ka dogara akan hannayenka ba kawai miƙewa zaka yi haka ka dage hannayenka ba shine Malam Albani a ƙasa ya kawo mana cewa duk wani hadisi da yake mana bayani game da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana tashi daga sujjadarsa ko kuma zuwa raka'a ta biyu kamar kibiya ma'ana baya dogaro akan hannunsa yace da ifi ne ko dai hadisi ne mawdu'i ko da ifi babu wani hadisi guda ɗaya da ya inganta cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya tashi yana tashi ne ba akan hannayensa ba hadisin da suke ingantattu shine manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan zai tashi dogara hannayensa yake a ƙasa sannan sai ya miƙe kuma shine abin da ya kamata kai ma kai a matsayinka na mai koyi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malaci thumma kana sallallahu alaihi wa sallam sannan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yanhadu mu'tamidan ala al-ardi ila ar-raka'ati ath-thaniya yana tashi yana mai dogaro akan ƙasa zuwa raka'a ta biyu wa kana ya'jinu fi salati ya kasance yana yin al'ajam a cikin sallarsa to wannan shi ma wata mas'ala ce mai zaman kanta na al'ajam wanda galibi ba mu waye da ita ba abin da ake nufi da al'ajam shine irin dunkul hannun da mutum yake aka yi tashi da shi an fahimta asali al'ajam ai daga al'ajinu ne abin da ake nufi da al'ajinu shine kamar kulli kulli kamar a kwaba kullun fulawa ko kullun wani abu mutumin da yake kwaba kullun fulawa za ka ga galibi da yake tana da me kauri hannunsa yake dunkula yana me yana juya ta to shine ake gaya maka cewa zaka tashi daga sallah ne kamar yadda mai dama fulawa yake kulla yake dunkula hannunsa idan yana dama fulawa sai ka dora shi haka aka sai ka tashi ina fata an fahimta to shi ma wannan sunna ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na idan ka tashi tashi daga sallarka to sai kai hannayenka haka ka dunkule su sai ka sanya su a ƙasa haka sai ka tashi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na aikata haka shine ce ya'tamidu ala yadayhi idza qama yana dogaro akan hannayensa idan zai tashi wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idza nahaba fi ar-raka'ati ath-thaniya idan haka ne ko idan zai tashi zuwa raka'a ta biyu istaftah bilhamdulillah idan ya tashi zuwa raka'a ta biyu yana budewa wannan raka'a ta sani kawai da fadin alhamdulillahi rabbil alamin ya ci gaba da karatu walam yaskut baya yin shiru to shine a ƙasa sai Malam Albani yace wasukutul manfi fi hadithin fil hadith yahtamilu annahu sukutu liqira'ati du'a istiftah yace shirin da aka kore a cikin wannan hadisi cewa annabi baya yin shiru to yana daukar shirin da mutum zai tsaya karanta addu'ar bude sallah ba a maimaita ta wannan addu'a da muka ce subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka ko allahumma ba'id baini wa baina khataaya din nan da sauransu to ba za ka maimaita ta a cikin raka'a ka tabi idan ka tashi ba idan kai sau daya ta bude sallah ta isa idan ka tashi ta biyu ba za ka ba shine abin da malaka yake nufi yace to shirin da aka ce annabi baya yi baya shiru dan ya karanta wannan addu'ar fala yashmalu sukutu liqira'ati al-isti'adhati amma shirin da ake nufi bai kunshi kai shiru dan karanta a'udhu billahi da bismillah ba wa yahtamilu annahu a'amma min dhalika hadisin kuma zai dauka cewa har hakan ma har a'udhu billahi da bismillah ma ba za ka karanta ba war rajihu indi al-awwal amma sai Malam Albani yace ni abin da ya farin jaye a wajena na farko me na farko shine za ka yi shiru ka karanta a'udhu billahi da bismillah sai ka ci gaba da karatu وللعلماء في الاستعاذة في غير الركعه الاولى قولان to ga malam sai ka wajen san yadda yake sai ce malamai suna da zantuttuka guda biyu game da yin a'udhu billahi da bismillah a raka'a ta biyu idan ka tashi dan shi mazan shine da ya kamata a ce ɗan uwa mun fahimce shi tambayoyi suna ta yawo akai idan mutun ya a'udhu billahi da bismillah ne da muka faɗa a cikin raka'a ta farko ta biyu idan ka tashi zaka yi ta uku idan ka tashi zaka yi ina fata an gane to shine abinda Malam Albani yake faɗa shi Malam Albani ya tafi akan cewa koda ta fata bi mara da uku da sai kai shine abin da yake daidai a wajen sa to shine ka maka cewa amma akwai zantuttuka guda biyu war rajihu indana na farko sun ce ayi na biyu sun ce ba za a yi ba amma shi Malam Albani sai ya ce abin da ya farin jaye mu a wajen mu mashru'iyyatiha fi kulli raka'atin shine shar'antuwar yin a'udhu billahi da bismillah a kowace raka'a ba dole sai raka'an nan ta farko ba وتفصيل ما تقدم مذكور في الاصل مالتي بياني في الله في الله cikin abin da ya gabata na wannan zancen to yana nan a cikin asalin littafin sabta salatin nabi inda malam ya rubuta wato abin kallo shine idan mutun ya uzu billahi da bismillah a cikin raka'a sa ta farko wasu daga cikin malamai suna gani cewa ya isan masa ragowar sallarsa ba sai ya ƙara yi ba wasu kuma suka ce a'a kowace sallah za a yi mata a'udhu billahi ta da bismillah me yasa saboda karatun daban-daban ne wacce suratul fatiha inda ka karanta a raka'a ta farko ba ita ce ta biyu ba kuma kowace suratul fatiha da kowace sura da zaka karanta suna da nasu me bismillah da a'udhu billahi dan ka'ida kowace sura ta alqur'ani Allah madaukakin sarki ya bude ta ne da me bismillahir rahmanir rahim banda me banda suratul bara'a hakanan Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana cewa idan za ka karanta alqur'ani kai me kai ta'awizi wa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi min ash-shaytanir rajim kaga shar'i ne aka kawo aka baka umarni idan za ka karanta qur'ani fasta'id fi'ili ne amri kai ta'awizi ka nemi tsari da shedan wanda yake jefaffe to kaga wancan wanda kai na farko kai ne ka karanta suratul fatiha da kuma sura to na biyun fa an fahimta shi sa malamai suka ce yanzu misali kana cikin karatun alqur'ani kai a'udhu billahi da bismillah kana cikin karatun alqur'ani sai wani abu yazo sai ya datse tsakaninka da tsakanin karatunka to sai suka ce idan da tsawata dan yi nisa idan ka dawo zaka maimaita sai ka ƙara yin a'udhu billahi saboda wancan yayin ki an gane karatu kake sai aka zo aka kira ka sai ka fita ka je ka dawo to ba za ka zo ka dau alqur'ani kai ka cigaba da karantawa ba a'a sai ka ƙara yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan sai ka dora koda baka bismillah ba ina fata an fahimta saboda me wancan a'udhu billahi ba shi da alaka da wannan wancan karatun da kai kamar ka gama ne ka tashi amma idan fasil din da ka samu ba shi da yawa dan kawai wani ne in maka magana ka mai masa to cigaba da karatunka haka suka ce to kaga a cikin sallah kai ruku'u kai sujjada ka dago za ka karasa maka karatu sai kai me sai kara a'udhu billahi da bismillah to dai wannan shine abin da malaman da suke gani za a yi suka faɗa wasu kuma suka ce ba sai kai ba idan kai na farkon ya isa maka wallahi ta'ala alam wa kana yasna'u fi hadhihi ar-raka'ati mithla ma yasna'u fi al-ula ya kasance yana aikatawa a cikin wannan raka'a ta biyu irin abin da yake aikatawa ko kuma irin abin da ya aikata a cikin raka'arsa ta farko illa annahu kana ja'aluha aqsar min al-ula kama sabaqa sai dai ya kasance tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan sanya wannan raka'a ta biyu ta zamto gajeriya daga ta farko ta fi ta biyu tsayi idan ya karatu mai tsayi sosai a ta farko ta biyu kuma sai ya rage karatun haka yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kama sabaqa kamar yadda bayani ya riga ya gabata aka insha Allah ta'ala anan zamu dakata sai kuma sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu abinda muka fadi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kusuran da muka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh